Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke magana akan mitoci hudu da suka hada da mita 31.49 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dadol akan zangon FM. Sannan kuma duk lokacin da mai sauraro ya ga dama zai iya sauraro akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali daga nan birnin Washington gundumar Columbia nake farin cikin jin akalar wannan shirin. Alhamis 17 ga watan Maris din shekara ta 2016. Ina tare da
Grace Alheri Abdu ga kanin labarai. China za ta kara yawan danyen mai da take siya daga Najeriya duk da rashin tabbas da ake samu a farashin mai a kasuwannin duniya. Shugaban Amurka Barack Obama ya zaɓi wani alƙalin kotun tarayya da ake ɗauka a matsayin mai sassaucin ra'ayi ya cike gurbin da aka samu a kotun ƙolin ƙasar sakamakon rasu alƙali mai ra'ayin 'yan mazan jiya Antonio Scalia. Masu ruwa da tsaki a ƙasar Kenya sun buƙaci gwamnatin ƙasar ta ayyana cin hanci da rashawa amma aikatun gwamnati a matsayin bala'i ga ƙasa.
Bayan kun gama shan labaran duniya,
a tashi tsaye a ga cewa in ana sallah a lokutan sallah waɗansu su yi gadin jama'a sallata waɗansu kuma su yi sallah.
Gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shettima a lokacin da ya kai ziyarar ta'aziyya a ƙauyen Malal Umarari a sakamakon wani harin 'yan Boko Haram da ya kashe mutane 27. Dundunar mayakan ruwan Najeriya tana jagorantar atisayen ƙasashe 30 sai zargin wasu 'yan ƙungiyar maharban jihar Adamawa da aka yi. Haka kuma Grace Abdu za ta gabatar da filin domin iyali kamar kowace rana Alhamis.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. An ɗauki ɗan takarar jam'iyyar hamayyar jamhuriyar Nijar Hamma Amadu daga gidan yarin da ake tsare da shi a Nyame zuwa wani asibiti a birnin Paris jiya Laraba. Ana sauran kwana hudu a gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa. An tsare Hamma Amadu a gidan yarin tun watan Nuwamba bisa zargin safarar jarirai, zargin da shi da magoya bayansa suka ce bita da kullin siyasa ne. Jami'an hamayya sun ce Amadu ya jima yana fama da rashin lafiya tun da aka ɗaure shi, sai dai ba a faɗi ainihin abin da ke damunsa ba. Hamma Amadu tsohon kakakin majalisa yana so a sa sunansa a katunan zaɓe da za a gudanar ranar Lahadi, ko da yake makon jiya gamayyar ƙungiyoyin hamayya da yake jagoranta suka yi barazanar ƙauracewa zaɓen. Suna zargin cewa sakamakon zaɓen da shugaban ƙasa mai ci yanzu Muhammadu Yusuf ya lashe na boge ne. Gamayyar jam'iyyun hamayyar sun kuma zargi kotun ƙolin ƙasar da haɗa baki da gwamnati da nufin ganin an sake zaɓen shugaba Muhammadu Yusuf. Suna zargin shugaban ƙasar da mulkin kama karya. Duk da albarkatun makamashi da Nijar ke da shi, tana ɗaya daga cikin ƙasashe da suka fi talauci a duniya. Duk da rashin tabbas a fannin farashin ɗanyen mai da ƙarin yawan ƙasashe da ke sayar da ɗanyen mai ɗin a kasuwannin duniya da kuma sake shigowar Iran a jerin ƙasashe da ke sayar da ɗanyen mai fiye da yadda masu sharhi suka tsammanta, China tana so ta ƙara yawan mai da take saye daga Najeriya. A wata hira da kamfanin dillancin labarai na Najeriya mai ba ƙasar China shawarwari kan harkokin tattalin arziki da cinikayya a ofishin jakadancin China da ke Najeriya Zhu Lingzhen ya ce a ra'ayinsa ba abin damuwa ba ne ko Iran ta sake shigowa ko babu. Kamfanonin China suna so su ƙara yawan ɗanyen mai da suke saya daga Najeriya, in ji shi. Kimanin ganga miliyan ɗaya ne ƙasar China ta saya daga Najeriya bara, kwatankwashin kashi 1.3 cikin 100 na ɗanyen mai da Najeriya ta saya a ƙasashen duniya. Lingzhen ya ce cinikayya tsakanin ƙasashen biyu ya kai na dala biliyan 15, ya zama Najeriya ta kasance ta uku a jerin ƙasashen da China ke hulɗa cinikayya da su a nahiyar Afirka. China ce babba abokiyar cinikayyar ƙasashen Afirka, banda ɗanyen mai. Ƙasar ta China tana hulɗa cinikayya da Najeriya da suka haɗa da injina, kayan ayyukan sufuri, tufafi, kayan ɗaki, magunguna da kuma na'urar kwamfuta. Wannan ci gaban dai yana da muhimmanci ga Najeriya, kasancewa arzikin ƙasar ya dogara ne kan albarkatun mai, inda gwamnati ke samun kashi 80 cikin 100 na kuɗin shigarta daga albarkatun mai. Najeriya ta samu kumbaya bayan tattalin arziki ne sakamakon faduwar farashin mai tun daga watan Yuni shekara ta 2014. Buhari da gwamnatin Najeriya suna daukar matakan neman waɗansu hanyoyin samun kudaden shiga bisa ga tsarin kungiyar hadin kan kasashen Afirka 10 da China da aka sanar a wani taron kolin da aka gudana a birnin Johannesburg bara kan harkokin cinikayya da China. Shugaban Amurka Barack Obama ya zaɓi wani alƙalin kotun tarayya Merrick Garland da aka ɗauka a matsayin mai sassaucin ra'ayi ya cike gurbin kotun kolin ƙasar da aka samu sakamakon rasuwar alƙali mai ra'ayin 'yan mazan jiya Antonio Scalia. Sai dai tsugune ba ta ƙare ba a majalisar dokokin ƙasar inda 'yan jam'iyyar Republican ke da rinjaye suka kuma ce ba za su gana ko kuma kada kuri'a kan wanda shugaba Obama ya zaɓa ya cike gurbin alƙalin kotun kolin ba. 'Yan majalisar dattijai na jam'iyyar Republican sun ce kamata ya yi Obama wanda yake shekararsa ta ƙarshe a ofis ya bari wanda zai gaje shi ya cike wannan gurbi. Shugaba Obama wanda wa'adin mulkinsa zai ƙare a watan Janairu shekara ta 2017 ya ce kundin tsarin mulkin ƙasar ya ba shi ikon zaɓar sabon alƙalin kotun kolin nan da nan yayin da kuma majalisar dattijan da jam'iyyar Republican ke da rinjaye take da hakkin zama ta tantance wanda ya zaɓa. Ana ja in ja a kan gurbin alƙalin kotun kolin ne sabili da sabon alƙalin zai iya sa a samu daidaito a kotun tsakanin masu ra'ayin mazan jiya da masu sassaucin ra'ayi, inda rasuwar Scalia ta sa yanzu ake da alƙalai 8 a kotun kolin. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jagoran kungiyar lauyoyin kasashen gabashin Afirka ya goyi bayan kiran da aka yi wa gwamnatin ƙasar Kenya ta ayyana cin hanci da rashawa a ma'aikatan gwamnati a matsayin bala'i ga ƙasa. James Wamu ya ce ayyana cin hanci da rashawa a matsayin bala'i a ƙasa zai iya taimakawa gwamnati da kuma 'yan ƙasa haɗa kai wajen yaƙi da bala'in. Mamu ya bayyana haka ne bayan da jami'an cibiyar horas da ƙwararrun a kawun kuɗi ta Kenya suka yi kira ga gwamnati a Nairobi ta ayyana cin hanci da rashawa a matsayin bala'i ga ƙasa a yayin taron shekara-shekara da aka gudana a garin Mombasa. Sun bayyana haka ne sabili da damuwa da suka nuna cewa gwamnatin ƙasar ba ta ɗaukar matakan da ya kamata wajen shawo kan wannan matsalar. Mamu ya yi kira ga gwamnati ta ƙara azama wajen yaƙi da cin hanci da rashawa a cibiyoyin al'umma domin samun goyon bayan jama'a. Masu sharhi kan lamura sun ce ba gwamnati kaɗai take da alhakin cin hanci da rashawa da ake fama da shi a ƙasar ta Kenya ba. Sun bayyana lokuta da dama da 'yan ƙasar Kenya suke ba da cin hanci ga jami'an gwamnati, kana su koma suna ɗora wa gwamnati laifin gaza ɗaukar ƙwararren matakan shawo kan cin hancin da rashawan. Suka kuma ce idan ana so a shawo kan wannan matsala, tilas ne al'ummar ƙasar baki ɗaya su haɗa hannu wajen cimma wannan burin. Yayin da kuma suka yi kira ga al'ummar ƙasar su nemi jami'an gwamnati da suka zaɓa su riƙa bayyana dukkan ayyuka da suke yi a fili. Mamu ya ce shugaba Uhuru Kenyatta yana buƙatar cika alƙawalin da ya yi wa al'ummar ƙasar na yin ba sani ba sabo a yaƙi da cin hanci da rashawa. Ya ce gaza cika wannan alƙawalin zai ƙara wa masu cin hanci da rashawa ƙwarin gwiwa su yi ta wawashe dukiyar al'umma ba kunya ba kuma tsoron hukunci.
Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya wasu waɗanda ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne sun kai hari wani masallaci a ƙauyen Molai Umrarari kusa da Maiduguri arewa maso gabashin Najeriya suka kashe mutane 27. Mata biyu ne suka kai hari, waɗanda ɗaya daga cikinsu ta yi shigar burtu ta sanya kayan maza ta shiga masallaci ta tada bam. Ga dai wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu da sauran bayani.
Rahotanni da ke fitowa na baya-bayan nan na nuni da cewa mutane 27 ne suka rasa rayukansu sakamakon tashin wasu buwabummai da ya auku a ƙauyen Umulai Umarari da ke dab da shiga cikin garin Maiduguri. Wannan tashin bom ɗin da ya auku ne a jiya lokacin da ake sallan asuba, inda wasu da ake zaton cewa 'yan ƙungiyar Boko Haram ne mata suka kutsa cikin wani masallaci suka tara buwabumman da ke jikinsu, yayin da ɗayan aka ce ta tada shi ne a ginin wata bishiya da kuma take kukan neman taimako. Da isowar waɗannan mutanen ne dai sai ta tada wannan bom ɗin da ke jikinta, nan da ma aka ce ta halaka mutane da dama. Tunda farko dai an samu rahotannin cewa mutane 24 ne suka mutu. Tuni dai gwamnatin jihar Borno Honorable Kashi Tima gazarci inda aka samu wannan tashin bomb din don jajantawa al'umman da waɗanda abin ya shafa da kuma jin hankulan jama'a kamar haka.
Kine kiran da zamu yi jama'a shine a tashi tsaye a ga cewa in ana sallah a lokutan sallah waɗansu su yi gadin jama'a sallata waɗansu kuma su yi sallah. An fara yi to satinni kamar 8 da suka wuce. An dan samu zaman lafiya shine mutanen mu suka yi dan baya kadan sai wannan kuma hargitsin ta zo ta faru. Mun yi imani mun ci nasara a kansu kuma mun yi imani insha Allah nan ba da dadewa ba za a samu zaman lafiya.
Na kuma santa da wasu mazauna wannan yanki da kuma suka sheda mini yadda abin ya wakana kamar haka.
Gaskiya yadda abin ya faru bom ne ya tashi da safi da farin da asuba ya tashi. Mutane sun riga sun yi roko yazo yadda ne ya tashi. To na biyu kuma jama'a sun taru suna daddabi iyayensu da kanninsu da yaransu. To ɗayan kuma ta zo ta shiga tsakaninsu. Sai akwai mata a cikin gidanta. Sai ta ce wa matan ki zo. Da ta zo sai ta ce ki tsara take.
Mace ce ta zo?
Mace ce ta zo.
Da bom din.
Dukansu biyu mata ne. Ɗayan mace ta saka kayan namiji ta rufe kanta ta shiga masallacin ya tashi. Ɗayan kuma mace ce da lesa a jikinta dan les din akwai a ciki akan ita ce mai zuwa ka les na jikinta din. To ta zo da les sai ta kira wata mata cikin gidan ta ce zo ki. Da ta zo ta ce ke ki salati dan naki ya riga ya kare. To mutanen da suke cikin suke karkashin bishiyan kuma ba su yi tunanin haka ba. Kawai sai wannan abun ya amsa.
Kamar a karkashin bishiya ne ko a cikin masallaci ne?
A karkashin bishiya.
Na biyu
ne. Daya a cikin masallaci.
Sai kuma a karkashin bishiya?
Biyu a cikin karkashin bishiya.
Kamar za a iya sa irin mutanen da suka mutu za su kai nawa ne?
Mutanen da suka mutu mutum 27. Wanda mu muka binne mutum 27.
Wato da mata da maza duka kenan.
Eh. Sannan kuma daga baya an kawo daya.
An ce kamar wannan masallacin an ma dade ba a sallaci kamar
an rufe an bari ya fi wata biyar din ma. To shekaran jiya aka bude ba jiya ba. Shekaran jiya aka bude shekaran jiya an yi sallah jiya an yi sallah. To yau abin ya faru. Saboda Boko Haram din. Eh saboda bombom din nan tunda garin muna bakin jeji wannan bari mu bidi ga masallaci
mai yawa.
Akwai sibilin jeje.
To sun je masallaci wanda ya zo wanda bai zo ba akan shiri ne muna yin sallah sai muka tashi dan ya tashi. Kuma daya kuma yana nan da za ta tashi.
To kamar wani hali kuke ciki yanzu a wannan gari?
A wannan gari gaman nan da mun hannun Allah ne kawai ba mu da zai komai zai kadar Allah ne yayi za mu rubu mai kadar Allah
wannan lamari dai ya sa an samu yawaitar marayu a wannan kauye wanda babu abin da mutum zai ji illa kukan kananan yara da suka rasa iyayensu kama da maza da mata. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Duniya ko an muti a huta ko an muti a huta mutu a rigan kuma tarihi ya nuna mutu a rigan wannan mutu a rigan wancan.
To daga can jihar Adamawa kuma wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu ya kuma ne da rahoton cewa wakilai ko kuma shugabannin kungiyar maharba a jihar suna zargin junansu da laifin karkata akalar makaman da aka kwato daga hannun yan Boko Haram.
Dattawan karamar hukumar Guyuk na jihar Adamawa in ji ta bakin kakakinta kuma tsohon sakataren gwamnatin jihar Adamawa Mr. Andrew Wale a wani taron manema labarai da suka kira sun ce kamen da aka yi wa kwamandan kungiyar maharba Mr. Morris Enoch ranar 8 ga watan nan dabara ce na yin rufa-rufa game da aikace-aikacen wasu mukarraba kungiyar suna zargin hukumar yan sanda da gallazawa da kuma tozarta masa amsa laifuffukan da bai aikata ba. A wata takardar koke mai taken akwai tambayoyi da ke bidar amsa.
Su bar shi ya gaya mana inda ya kwana ba wannan batun shine ma babban abin da ma muka so mu sani. Min ina ne aka aje shi ran talata a wani wuri aka kai shi ina ya kwana? Shi da kansa ma ya ce an masa me ake cewa an rufe idon sa bai ma san inda aka jajja motar aka je ba bai san inda aka je aka aje shi ba amma kafin ma yi wannan magana ya karasa mana abin da yake fadi aka dakatar da shi.
Kana nufin akwai lauje cikin nadi?
Akwai lauje kwarai akwai magana ma dewa wanda muke sa ran kotu za ta tono ya taba rubuta petition cewa ya tun tara kayan yaki daga hannun Boko Haram dewa sun ba wani waye sunan shi sarkin bakan Gombe amma har zuwa yanzu ba su san yanda wayannan makaman suke ba to mu muna ga kaman wannan magana wannan petition din mai yuwa shine ya zugi yasa waɗannan mutane suka so su rufe bakin sa
kwana hudu bayan kama komandar kungiyar maharba Morris Enau takaddama ta kaure sakanin kungiyar maharba na karamar hukumar Gombe dake jihar Adamawa inda kungiyar ta dare gida biyu karkashin shugabancin Alhaji Muhammadu Usman Tola da Alhaji Yakubu Ali inda bangarorin biyu suka bude wa juna wuta da ya sanadiyar asarar rayuka 10 yayin da fiye da 20 suka jikkata na tambaye jami'in hulɗa da jama'a na rundunar ƴan sanda na jihar Adamawa DSP Abubakar Othman ko akwai wata alaka tsakanin batutuwan nan guda biyu wanda ya muzanta
sun gaskiya ba wata da wani alaka mato ma'ana wanda aka same shi da yana sayar da makamai ma wasu ƴan bata gari da kuma wannan abin da ya faru a Gombe ba ta da wani alaka
bangaren da ke biyayya ga Muhammadu Usman Tola sun danganta kamen da aka yi wa komandan kungiyar da fito na fito da ya afku ranar 12 ga watan nan a garin Gombe da rubda ciki da bangaren da Alhaji Yakubu Ali yayi kan tallafi da gwamnatin jihar Adamawar ke baiwa kungiyar maharban
sunana Ifrem Abdullahi Sheliya sai zai zaba akwai alaka don lokacin da suka raba kan ko biliyan da wannan shi Muhammadu Bahar ya cinye sun bata da yan Morris din ma shi ba kan suka goma tare suke da Usman Tola akwai alaka na wannan abu in za a iya ce ko cinne ko yaya aka yi zai iya zamanto haka
na tambaya Alhaji Yakubu Ali ko zai iya kare kansa daga wannan zargin
Alhaji Yakubu Ali kudin rabuwa da gwamnati ya ba mu da motocin da gwamnati ya ba mu shine sanadi
menene matsala din
yanzu matsala manya ne za su shiga tsakanin
da alamu bangarorin biyu na kungiyar maharba na jihar Adamawan za su ci gaba da nuna wa juna yatsa da kuma tonon tsilili a yan kwanaki masu zuwa Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola Nigeria
Ya rika bai san sake ba mu baka ba bamba ha na ilahiya ina ce ya na ilahiya sauka da girma ya rika bai san sake ba mu baka ba bamba wa san dare ta iya kula na lura da ba ta sa walgi da rana a godon ta kai baba ta kashi ya rika bai san sake ba mu baka ba bamba ko ta da ka sai mu kurna ya kwaro ya ka Kubta daga sai mu kurna wai roya na roƙon ka sai ne ga zake ali ka he cewa don ba ne bauta ga banza ta addado ka kulla waka
wadannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC A karan farko a tarihin rundunar mayakan ruwan Najeriya tana jagoranta atisayen rundunonin mayakan ruwan kasashe 30 a mashigar tekun Gini. Ga rahoton wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina daga Abuja.
Atisayen wanda ya kunshi kasashen duniya 30 da rundunar sojojin ruwan Najeriya ke jagoranta mai taken Operation Obangame za a shafe makonni biyu ana yi a mashigar tekun Gini. Na tambayi daraktan watsa labarai ne hedikwatar sojojin ruwan Najeriya, Commander Christian Ezekobe, ko menene tasiri da makasudin wannan atisaye?
It's geared at capacity building and cooperation amongst navies with
zai kara inganta aiki da hadin kai tsakanin sojojin ruwa dake wannan shiya zai taimaka gaya wajen inganta jajircewar mu wajen yakar ƙan fashin teku ba kadai a ruwan dake cikin Najeriya ba amma har da illahi mashigar tekun Gini a yankin kasashen dake nan Africa ta yamma
navies in the gulf of Guinea that is within our sub region which is the ECOWAS sub region
ganin wannan shine wani babban atisayen mayakan ruwa na kasa da kasa irin sa na farko da aka taba shiryawa da kuma ya kunshi dakarun ruwa na manyan kasashen duniya irin su Amurka, Faransa da Jamus. Kuma yake saran cimmawa karshen wannan atisaye?
At the end of the exercise, it will definitely seek to have enhanced the cooperation.
A karshen wannan atisaye zai ba da damar inganta aikace-aikacen mayakan ruwa dake kasashen yammacin Afirka da na kasashen dake tsakiyar Afirka. Saboda mashigar tekun Gini ya faro ne daga kasar Senegal ya isa har kasar Angola. A don haka kaga kenan abu ne mai kyau duk sojojin da ke wannan shirya su hada kai tsakanin su kuma abin da yafi ma kowanne muhimmanci a nan shine mayakan ruwa a zirin mashigar tekun Gini Nigeria, Cameroon, Equatorial Guinea, Gabon, Sao Tome and Principe har zuwa kasar Angola wato wuraren da ake da dimbin arzikin albarkatun mai Ma'ana su ake inganta aiki don zaburar da mayakan ruwa da ake sa ran cin hadin kai irin na aiki tare tsakanin sojojin ruwa na wannan shiyoyi.
You know, hope to achieve collaboration amongst the navies within the sub-region.
Kalaman kakakin hedkwatar sojin ruwan Najeriya, Commander Christian Ezekobe. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu dai na misalin karfe 12:20 na dare ne a gogon Washington DC, kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Ga Grace Abdullahi za ta gabatar da filin domin iyali.
Ya Allah, ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka don ka huiba. Ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ke fata iyali na lafiya. Yau ya rage kwanaki 28 'yan matan sakandaren Chibok su cika shekaru biyu tir a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. To, kafin mu bi diddigin wani sabon salon sace ƙananan yara da ake yi a arewacin Najeriya da yi musu auren dole, za mu koma kan wannan batun 'yan matan Chibok da yake ci gaba da ɗaukar hankalin duniya. Na kuma hira da ɗaya daga cikin iyayen wanda na fara da neman sanin ci gaban da aka samu bayan zamansu da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari.
A yadda muka yi ɗin har yanzu ba mu ga haske a ciki ba, mamana. Har yanzu ba abin da suka yi. Kawai sun gaya mana cewa za su naɗa komite wanda za su zo su yi bincike. To, tun daga ranar nan ba abin da aka yi, ba mu ga komai ba, ko magana ma ba a yi ba. Ai, tun lokacin da an jin da muka ce ɗin aka yi abin nan, ɗan jarida ma duka an kore sa waje, ba wanda ya ji abin da aka yi ɗin ma.
Kana cikin waɗanda suka samu suka shiga ganawa da shugaban ƙasa?
Ai, mu ɗin ai an fa aji mu ne aka hana mu zuwa Abuja ɗin, ai tun daga Asira ne sojoji suka komar da mu. Ai,
to, waɗanda suka samu suka je, iyaye nawa ne suka samu suka je?
A yadda na sani, dama mu 119 ne wayanda mu nomba mu munda muna so mu je can ɗin. To, mutane 72 sun tafi da farko, sauran mu mutane 47 ne wanda aka hana mu daga Asira ɗin. Munda muka yi tafiya na baya ɗin ne aka zo aka hana mu. To, amma mutane 72 kuma riga sun je da farko. To, daga baya shine aka zo aka sa su, aka zo suka ɗiba wayansu ko mutane guda 30 da haka suke ɗiba waya da suka yi kamar da.
Yawa, to, kace dukkan ku iyaye ku 100 da nawa?
A lokacin da decision da muka yi ɗin, wanda muka fiya kuɗin zuwa Abuja ɗin, mu 119 ne.
Yawa, to, cikin 119 nan dukkan ku iyaye ne waɗanda kuke da ƴaƴa daga cikin waɗanda aka satin da har yanzu ba ku gansu ba?
Eh, haka, mu gurgu da 119 ɗin na wayanda suka biya kuɗin mota ne, amma wayansu ɗin ma ba ta su ce ba, amma mu da muka miƙa kai cewa za mu je Abuja ɗin, mu mutane 119.
Wato, da fada shugaban ƙasa ta gayyace ku domin ku je ku gana da shugaban ƙasan, ku ne kuka ɗauki nauyin kuɗin motan ku zuwa Abuja? Yawa, to, ku iyayen da har yanzu ba ku ga ƴaƴanku nan ba, har yanzu ƴaƴanku suke hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram ɗin nan, kuna da ƙungiya ne ko kuma ya ne kuke ku tuntuɓi juna don sanin abin da ake ciki?
Akwai ƙungiya mu, akwai ƙungiya mu, dama kamar yanzu haka cikin mini magana, idan akwai wani abin da ya kamata a yi, zan je in samu, akwai chairman namu, akwai sakatare namu da saura committee member namu.
Yawa, to, bisa ga saninka, su shugabannin wannan ƙungiya, hukuma tana tuntuɓar su, tana musu wani bayani ko kuma ya saninka daga zaman da aka yi da shugaban ƙasa tun lokacin da ya hau mulki zuwa yanzu wannan zaman ne kawai ba a sake tuntuɓar ku ba?
Babu, ba a sake tuntuɓar mu ba, don kullum muna tare da chairman namu ɗin, kullum inda ni ma ina cikin komiti ɗin, kullum ina tuntuɓar chairman namu, amma har yanzu ba mu ji haske a kai ko magana a kai ba.
To, banta iyayen 'yan matan Chibok, 'yan Najeriya da dama sun lashe takobin yin tsayin daka wajen ganin an ceto su da taken "Bring back our girls", kiran da uwar gidan shugaban Amurka Michelle Obama ta marawa baya yayin da kungiyar ke shirin gudanar da gagarumin gangamin kasa da kasa na mako guda. Na tambaye ɗaya daga cikin shugabannin wannan fafutuka, Dr. Iman Shehu, ko sun gamsu da matakan da gwamnati ta ɗauka kawo yanzu, sai ya bayyana cewa
a gaskiya ba mu gamsu ba don akwai rufa-rufan da ba mu gane ba. Da mun ɗauka cewa idan aka sami sauyi, sabuwar gwamnati za ta nuna kwazo wurin ganin an kwato 'yan matan nan, amma abinda muke gani kawai ana yawo da hankalinmu. Su ma sojojin yau su yi wani magana, gobe kuma su ce a 'yan jarida ba su fahimci abin da suka ce ba. Mu abin gaskiya ya ta mana da hankali, don da muka fara muhawara da shugaban ƙasa gaya mana ya yi cewa zai yi ƙoƙari, iyakacin ƙoƙarinsa ya ga cewa an kwato 'yan matan nan, don a nashi fahimtar komi aka yi a filin daga, in ba dai an kwato 'yan matan nan ba za a ce an sami nasara ba. Amma abin mamaki shi ne har zuwa yanzu ba wani takamaiman bayani da aka yi a kan ƙoƙarin da aka yi a kwato 'yan matan. Kuma saduwan da muka yi da shi na biyu, shi da kanshi shugaban ƙasa ya ce za a kafa kwamiti da za ta yi bincike a ga me ya faru can baya da aka sace 'yan matan nan daga makarantansu, kuma wanda suke da laifi a hukunta su. Kuma har yanzu an kai kusan wata ɗaya da rabi yanzu shuru kake ji kamar an shuka dusa.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa 'yan matan Chibok da kuma iyayensu, fatan alheri da fatar Allah ya haɗa fuskokinsu cikin alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
Kafin mu gabatar da takaitaccen labarai ga wannan.
Kai, ni fa na kasa samun wani haɗaɗɗen shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani.
La, kina ina sashen Hausa na muryar Amurka ya fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara ɗaya.
Yau da gobe shirin matasa.
Sosai kuwa, yau da gobe shirin matasa daga Litinin zuwa Juma'a daga ƙarfe 4:30 zuwa 5 agogon Najeriya da Nijar.
Ci gaba da bayani.
Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewar ma'aurata, tarbiyyar ƴaƴa, ilimi, siyasa, kiwon lahiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter.
Lallai zan fara saurare kuwa.
Domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa, za ki iya kama mu ta rediyo akan mitoci 22-25-16 kowace la'asar daga ƙarfe 4:30 zuwa 5, ko kuma ta intanet a voahausa.com da kuma ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM a Nyamai, babban birnin ƙasar Jamhuriyar Nijar.
Yau da gobe shirin matasa daga VOA.
Kafin mai sallama ga takaitattun labarai.
Masu neman jam'iyyarsu su tsaye da su takarar shugabancin Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat sun ba abokan takarar su rata a yakin neman zaben da aka shafa wata guda ana yi kawo yanzu a neman tsayawa takarar zaben shugaban Amurka da za a gudanar a wannan shekara ta 2016. Hamshakin attajirin nan Donald Trump, wanda bai taɓa riƙe mukamin siyasa ba, da Hillary Clinton, wadda ta riƙe mukamin sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka tsakanin shekara ta 2009 zuwa 2013, ba su samu wakilan da suke bukata kafin zuwa babban taron jam'iyyarsu na ƙasa da za a gudanar a watan Yuli ba, wanda zai tabbatar da tsayawar takararsu, sai dai dukansu sun ba abokan takararsu kyakkyawar rata. Tuni an takara biyu suka fara tattaka juna bisa kyautata zaton za su kalubalanci juna a zaben shugaban ƙasar da za a gudanar a watan Nuwamba. An ɗauki ɗan takarar jam'iyyar Hamayyar Jamhuriyar Nijar, Hamma Amadu, daga gidan yarin da ake tsare da shi a Nyame zuwa wani asibiti a birnin Paris jiya Laraba. Ana sauran kwana huɗu a gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa. An tsare Hama Amadu ne a gidan yarin tun watan Nuwamba bisa zargin safarar jarire, zargin da shi da magoya bayansa suka ce bita da kullun siyasa ne.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. To amma idan Allah ya yarda, za mu sake dawowa da hantsi misalin karfe 8 na safe a gugun Najeriya domin gabatar da wani shirin ciki har da nan kasa ba kasa ba ne. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.